الرحمن الرحيم حيو تكتا تفرقو ما شئتا كنا شئ الله غير سمالا موني رندا أكتي أنغوتا تو أدلتيا بمجلو كتن دا أهل جنيبا سيدي واشي جديد سابق كنا مكتي أنتي أنغوتا أما كاهم مفانتا منشوكا نيرم منشدا من إن الله ياتا أنغوتا زامو تاشد عزمي in kuma ba a gani ba sai mu cigaba da cin abinci washe gari sai kuma gobe in Allah ya kai mu to akara maka la da wannan niyyar muka tashi da muka tashi da safe kace an ga wata an mutum wannan niyyar mu tana mun jiya sai suka cigaba da azumi akara maka la ya azumin su
a gaskiya wannan niyyar da kai ba
domin
na ya ba a cikin wannan da ake shakka a cikin ta kila ba in tashi da azumi ba kila ya zanto azumi na farilla ne kila ya zanto na fila ne sai ake mutum ya yanke abu guda daya a cikin niyyarsa an-niyyatul maskuku fiha la tujzi'u niyya wadda yake akwai shakka a cikinta ba ta gamsarwa ba ta wadatarwa a irin wannan hali abinda ya kamata mutum ya yi idan har ya zo zai yi barci baya da tabbacin ko wata ya tsaya ko wata bai tsaya ba zai kwanta ne ba tare da niyya ba in yi tashi da safe ya ji labarin an ce an ga wata a jiya da daddare a nan daga lokacin da ya ji labarin sai ya kulla niyyarsa ya kame bakinsa ba zai so ba zai sha ba ma'ana ya ci gaba da yin azuminsa idan ya haka kuma azuminsa ya yi babu komai a kansa babu wata ramuwa domin ya tabbata cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi da sahabbai suna yin azumin ranar goma ga watan al-muharram azumin da ake kira ashura to wata rana sahabbai sun waye gari da safe ba tare da sun tashi da azumi din ba ya kuma dace da ranar ashura sai manzon Allah ya tura a yi sanarwa a sanar da mutane duk wanda ya waye gari ya fara cin abinci ya dakatar kar ya ci gaba da ci wanda bai riga ya fara cin abinci ba kar ya ci falyutimma sawmahu ya cika azuminsa sai manzon Allah ya sanya wa wannan abin suna azumi hadisin yana cikin Bukhari kuma azumin Ashura kafin a wajen Ramadana wajibi ne bayan an saukar da wajibin Ramadana ne sai aka mayar da shi mustahabbi da haka wannan ya nuna halaccin ko ma in ce wajibcin mutumin da bai ji labarin ganin wata ba sai lokacin da gari ya waye to abin da yake wajibi a kansa a lokacin ya kulla niyyarsa daga lokacin da ya ji ya kame bakinsa ko ya fara cin abinci ko bai fara cin abinci ba ya kulla niyyarsa ya kuma cika azuminsa kuma babu komai a kansa na ranuwa ko wani siyarwa azuminsa ya yi daidai wa daida wannan shi ne abin da ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutum ya ɗauki wannan niyyar ta dare ita ce kawai niyya to wannan niyyar ta dare ba ta wadatar ba duk wanda ta samu kanta a matsayin wannan niyyar ta dare wanda take da shakka a kanta cewa in an tashi da azumi to ina azumi in ba tashi ba na yi kuma ta ɗauke ta a matsayin ita ce niyya to wannan ba za ta wadatar ba sai mutum ya rama wannan yini guda ɗaya da bai samu ya yi niyya ba kafin ya fito ra'ayi ba wallahu a'lam
sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ga ta malam mu kan dai marayu ne babanmu ya rasu ya bar mu marayu amma kuɗin da ya bar mana na gado sai aka kai banki kuma ta tabbata kuɗin zai kai misali ma'ana wato kuɗin zai isa zakka kenan to sai muna ɗiba daga ciki muna cin abinci to shin akramaka Allah tunda muna ɗiba muna cin abinci in shekara ta yi za a je a yi lissafin kuɗin da yake bankin a ce to kaza ne a fitar da zakka kuma shi kenan mu ci gaba da ɗiba muna cin abinci da shi haka ko kuma yaya abin yake akramaka Allah da yake kuɗin marayu ne ba zakka
ka'idar zakka idan kuɗi sun kai nisabi kuma suka shekara za a fitar musu zakka na mallaki nisabi a yau ina nufin a yau tara ga watan ramadan misali idan ramadan ya kewayo kuɗin nan ba su ragu ba sai ma ƙaruwa ko kuma suna na yadda suke zan fitar musu zakka wannan idan kuɗi mallaka ta ne ni kaɗai amma idan kuɗi mallakar mu ne nan gurin mu uku da ni da malam sa'id da alhaji salim muka mallaki kuɗi naira 100,000 kun ga sun wuce nisabi na don sun shekara ba za a yi musu zakka ba domin idan an raba su wannan na 35 wannan 35 wannan da kotu 33 da wani abu 33 ba ta kai da sai ba, don haka babu zakka akan kowane daya. Amma idan da a ce kudin sun kai 250,000 300,000 kaga kowanne inda za a raba daidai nashi shi kadai sun isa a fita musu da zakka, to kowanne akwai zakka a kai, za a iya fitar musu da zakka gaba ɗayansu. Don haka amma su waɗannan magada yanzu kudin koda sun kai nisabi ai ba a san magadan su nawa bane ba, tunda a cikin tambayar babu bayanin adadin magadan. Sannan in ma akwai bayanin adadin su biyar ne, kila akwai maza da mata, rabon wani zai fara wani, kila akwai uwa akwai ƴa akwai matar aure, rabon su ba daidai wa daidai bane ba, saboda rabon da zai sha bamban sai ya zanto kila rabon wani inda za a raba a bashi nashi ya kai nisabi, na wanda inda za a raba a bashi bai kai nisabi ba, to anan ba za mu fitar musu da zakka ba gaba daya. Kuna fahimta ta da kyau, dai in an fitar musu da zakka gaba daya an ce su mutumin da shi nashi ba su kai nisabi ba, dan me za a dauke wani abu cikin kudin su shi da ba su kai zakka ba a ce a fitar masa. Don haka abin da ya kamata a yi lokacin da mahaifi ya rasu ya bar ƴaƴansa kuma yana da dukiya a banki, to ba wai za a ci gaba da yin amfani da dukiyar bane wajen ciyar da iyalinsa, don daga lokacin da ya mutu shi dukiyar da matarsa ba ta fi ƴaƴansa ce. Da zaran mutum ya daina numfashi dukiya ta fita daga tashi ta zama ta mallakar magadansa, to tunda suna cikin mallakar magadansa babban abin da yake da muhimmanci shine ya za a yi a raba musu, ko da za mu raba akan takarda ce muƙaddara akwai kuɗi rabin miliyan a banki 500,000 yana da ƴaƴa 7 ko 8 ko 9 akwai maza akwai mata yana da matan aure kuma, sai mu zo mu yi rabon dukiyar akan takarda, ga kuɗin can a banki naira 500,000 da aka yi rabo wanda tana da kaza wane da kaza wane da kaza wane da kaza, ko ta tabbatar da wannan rabo da muka cewa an yi shi bisa da gaskiya da adalci dan gara ba a samu rikici daga baya. To sai a ce zaɓin ku ne a bar muku kuɗin a haka ku rinka ɗeba daga ciki kuna cin abinci da yardar ku har yi zuwa wani lokaci kafin kowa a bashi nashi, ko kuma a kowa na san a bashi nashi, idan kowa na san a bashi nashi duk wanda yake san a bashi nashi dole a bashi, idan an bawa kowa nashi ne sai kuka zo kuka gaya za ku gudanar da gidanku tunda har yanzu kuna tare. To sai aka ɗebi kaza daga kasan wance, kaza daga kasan wane, kaza daga kasan wane, sai aka zo aka haɗa, aka zo aka wani joint account wanda zai na kowa da kowa ne don ciyar da gida, don kula da gida, don sarrafa gida, wannan babu komai ya halatta. Amma asalin dukiyar mahaifi ɗin a barka a haka ana ɗebowa ana cefane ana ɗebowa ana kayan sallah ana ɗebowa ana kaza, to za a cuce wani cikin magada wanda yin hakan bai halatta da cikin musulunci. Don haka raba dukiya shi ne abinda musulunci ya tabbatar, ko da kuwa in an raba za a zo a sake haɗawa, ai lokacin da muka raba muka zo muka haɗa na san kaza ne na ba, kai ma ka san kaza ne na ka, wancan ma san kaza ne na shi, in kuma za a ɗiba an yi wata yarjejeniya kaza za a rinka ɗiba cikin nawa, kaza za a rinka ɗiba cikin nawa ne, kaza za a rinka ɗiba cikin nawa ne, a haɗa a yi wani abu ne gida gaba ɗaya, wannan ya halatta. Amma a haka abin kulanta bai halatta ba, don wani zai cutu wani ko shakka babu. Da haka ya kamata a gaggauta yadda za a yi a raba.
A karan makalla a cikin rabon gadon dai har yanzu, wato idan ya zanto matan da aka rasu aka bari da marayu ƙanƙanana, idan aka raba wa marayun ƙanƙanana haccinsu, shin haccinsu za a ba iyaye mata ne, ko kuma ƴan uwan uba a sabai su za a ba su haccin yara ƙanƙanana?
Da ka'ida idan aka raba gado aka ware da na yara marayu ƙanana, aka miƙa dukiyarsu ne a hannun wanda aka zo wa wakilcinsu ya riƙe su, inda yaro ƙarami akwai buƙatar wanda zai riƙe shi, idan a hannun uwarsa yake ita za ta riƙe shi to an ba ta dukiya kenan. In ita ce ta ɗiba ta bai wa wani ya riƙe, to yanzu ita ce ta ba da wakilcin dukiyar kanta. Idan a hannun wani ƙanin mahaifinsu yake ko a hannun wani babban wansu yake, shi za a ɗauka a ba ya riƙe masa, in shi ya ɗauka ya bai wa wani dukiyar ya riƙe masa, yanzu shi ne ba da wakilci na wannan dukiyar kenan. Amma wanda ya roƙe hannunsa shi ne dukiya ke hannunsa, wa uwa ce wa ne ƙanin uba ne wan uba ne, shi ne dukiya ke hannunsa, shi kuma zai riƙe duka ga amana ta yadda ba zai zarunci wannan yaro ba.
akwai makalla waɗansu iyaye mata sukan ce a bar musu marayunsu ƙanƙana a hannunsu kuma a ba da dukiyar haifiya, inda haka ne ba mu yaran shiga nan sai ka kwace dukiyar da rage bara ba ki dukiyar da sai a kwace ƴaƴa marayu ƙanƙana a wajen ta din a ce garaban ki sai da takwas shikenan sai ka kwace ƴaƴa marayu.
Wannan zalunci ne, wannan zalunci ne. Uwa ita ta fi cancanta ta rike ɗanta matuƙar ba aure ta yi ba, haka manzon Allah ya nuna anti a haqqu bihi ma lam tankihi. Wani mutum ne suka rabu da matarsa, akwai ƴaƴa a tsakaninsu, sai uban ya zo zai kwafi ƴaƴan gaba ɗaya, sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan ɗan cikinsa ne cikina ita ce zakar da na ɗauke shi a ciki har wata tara, mamana shi ne abin shansa har yi girma, sinyoyina nan ne dakalinsa da yake birgima a kai ya yi ta wasa a kai. Duk tana son ta nuna manzon Allah wani abu da uwa take tsanta da shi wanda uba shi uba ba ya da kowane gudunmawa a cikin wannan. Wato yawanci waɗansu mazan ba sa yin adalci ne, in ba haka ba lokacin da ita take ɗauke da shi a ciki ke ba abin da ya dame ta, ta yi amai, ta yi ƙwarnafi, ta kasa barci, ta kasa jin daɗin abu mai daɗi, duk kai babu ruwanka a wannan lokacin. To da sun yi ta faɗa manzon Allah waɗannan al'amura ta ce amma ga shi yanzu mun rabu, yana son ya kwace min ɗana. Ni da cewa ke da haƙƙin rike ɗa, sai manzo Allah ya ce anti a haqqu bihi ma lam tankihi, sai kika fi cancantar ki rike ɗanki matuƙar da ke aurewa, da haka ita ce za ta rike ɗa. In ta tashi yin aure ne, to wannan ƴanci na ta rike ɗanta kuma ya faɗa a hannunta. Sai fa in akwai yarjejeniya, mijinta da zai aure ta ya yarda ta zo da ɗan, ta ba komai don kin zura ɗanki, ai ba komai ɗanki ɗana ne, na ba ki izinin ki zo da shi ki riƙe a waje na, shi kenan. A bai yarda ba, shi ba ya san a zo masa a gida kar a yi dame shi ko wani abu makamancin haka, wani kuma ba damu ne ba ya so ba, kar a riƙa samun matsala tsakanin ƴaƴanki da ƴaƴansa, su ƴaƴansa waɗanda suka tare su riƙa gorantawa ƴaƴanki cewa nan ba gidan ubansu ba ne, ko wani wannan fitan da yake jin tsoro, sai gaskiya dai da za ki bayar da su wuri a riƙe su yi. To a wannan lokacin wa cewa ke kika cancanta ki riƙe ya faɗi daga hannun ki. Ya faɗi daga hannun uwa, to da ya faɗi daga hannun uwa sai koma hannun uwa alaihi salatu wa sallam. To sai koma hannun uba, to amma da ba uba ba a ce uba da suwa yi, sai koma hannun uwa. To ba haka ba ne, sai koma hannun ƙannen ta ita matar.
Allahu akbar.
Ƙanwar uwa ko yar uwa ta fi cancanta ta riƙe ɗa sama da ƙanin uba ko wanta a musulunci. Haka manzo Allah ce alkhalatu bi manzilati al-ummi, wato ƙanwar uwa ko yarta matsayinta daidai yake da na uwa wajen ta rike ɗa. Idan an samu cikin ƙannanta cikin yayyanta wata za ta rike ɗan, ita ta fi cancanta. Ku ƙannan uba sai dai ku rika taimaka masa da kuɗi tun da ɗan ku ne ya za ta rike, amma ita take rike da ɗan. Amma ku za ku ba da sefa ne, ku za ku biya kuɗin makaranta, ku za ku yi rigar sallah, ku za ku yi sabulin wanki, sabulin wanka. Dan Allah kun je da shari'a musulunci, inda za a yi shari'a da ba kun more ba, wallahi da kun more. Rashin yin shari'a yasa kuke tabbatar wahala, maza su riƙa gallazawa mace musiba, kuma da kuma wani lokacin rashin karatun kyamace yasa in ta jahilci abu shi kenan, ai ta wahalar da ita ta kuma ba ta san ƴancinta ba. Shi yasa waɗansu mazan ba sa son mace ta je makaranta, duk idan ta je makaranta to za ta fahimci wani abu, shi kuma ba ya so ta fahimta, sai ta yi kifa ta haka a tafi, ya ci malin banta. To da haka waɗanda suka fara ɗan zuwa karatu wata rana in ta zo miji yana son ya yi irin dictatorship ɗin nan, dole ba da doka a yi, ta ce a mun ji fa a makarantar Islamiyya an ce da ya ce, to shi kenan Malam Abba Hadi yi mun wa'azi, ga su da wani yi mun tafsiri. Wato kaga sai da wayo sai ya fice daga ya kaucewa Qur'ani ya kaucewa hadisi, yanzu kuma izgini zai mata dan dai ya fice cikin rububi, ita kuma zara Allah ta kula ta kyale. Wato dai da za a yi doka ta musulunci, Allah ba ƴancin ku da dama da ya tsare yanzu ya san, ba irin ƴanci wanda turawan yammacin duniya suke zuga mata a kai, wannan musulmi ne, ƴanci ne na wulakanci, amma ƴanci na karanci wanda musulunci ya tabbatar musu, da matsayi wanda musulunci ya tabbatar musu. Amma waye zai tunanin cewa wai ƙanwar uwa ko ƙanwar uba tana da ƴancin a bata da? Ai dan dangin dangin uba gani suke su ne mallakar komai, ƴaƴan wannan kamar wani personal property ne nasu, kar wani ya tarayya da su, wanda ba su da wannan damar a musulunci. Asibita alkhala bi manzilati al-ummi, haka maza Allah ya nasa da tafsira bi Allah ya nada mu.
Amin ya rabbal alamin. Sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya ga malam waɗansu mutane suna cewa kar mu je mu yi takardar zaɓe saboda ita zaɓen da za a yi na demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya ta guci ke shirka ce saboda haka kar a je a karɓa kuma kar a yi a je a jefa ko da an karɓa in akar makalla uwa tana so da Allah a yi cikakken bayani ga mutane da ta fahimta a wannan abokan.
Wannan kuskure ne na ga waɗansu takardu da waɗansu mutane suka yi ta yaɗawa don jan hankalin musulmai cewa kada su yi rajistar zaɓe kuma ƴan zaɓe ya zo kar su je su yi zaɓe domin wannan ɗin kafirci ne ɗagutu ne da sauransu. Masu irin wannan maganganu sukan kalli abu ne ba da faɗi ba ko ba sa auna al'amura a kan ma'auni na shari'ar musulunci ƙur'ani da hadisi kuma ba su karanci tarihi na rayuwar musulunci a zaman da suka wuce a baya ba kafin su ba da fatawa ko suna ba da fatawa ne ta ganganci ko ta gaggawa. Idan ko mutum zai galaje a cikin fatawa to zai ɓarna mai tsarin yawa. Ni na yadda cewa demokrasi ba tsari ne na Allah ba, ba tsari ne na manzon Allah ba, tsari ne wanda kafirai suka ƙirƙiro shi ko shakka ba. Matsayin demokrasi a musulunci matsayin mushi, yadda mushi yake haramun demokrasi ma haramun ne, yadda alade yake haramun demokrasi ma haramun ne, yadda giya take haramun demokrasi ma haramun ne, ba wani bambanci a tsakanin su, kowanne haramun ne Allah ya haramta. Amma kun san duk da cewa mushi ya zama haramun aka ce wanda ya samu kansa cikin tsanani yake fa man qarra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim fa man qarra fi naqmatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim. Wanda ya samu kansa cikin hali na tilastuwa sai ya tunuce to Allah ya gafarta masa. Wanda ya samu kansa cikin tsananin yunwa da halin kakanuka yi sai ya ci naman alade ko ya tunuce to Allah ya gafarta masa. Amma da yake yana cikin tsanani a wannan lokacin da yake cikin tsanani mai kawai abin ya zama halal. Daga lokacin da ya samu kansa cikin halin da ba na tsanani ba ci gaba da cin mushi haramun kuma za a yi masa hisabi kan hasaran tashin kyama. To haka wannan matsayin demokrasi tsari ne ba na Allah ba, tsari ne ba na manzon Allah ba. Tsarin Allah da muke so a yi mana hukunci da shi baya zuwa haka kawai da sauki ko da baki ko da addu'ar wani mai addu'a, ba zai taɓa yiwuwa ba sai an yi jihadi. Halin da musulmai suke ciki a yanzu a nan kasar so kake su iya sallama ba maganin jihadi ba, don ba su fahimci sallah ba ballantana azumi ballantana zakka ballantana zamantakewa da iyali ballantana maganin jihadi sai kuma akwai buƙatar fahimtar waɗannan al'amura. To a yanzu ko dai musulmai su shiga cikin harkar siyasa su tsaya takara su yanki katin jefa ƙuri'a su kaɗa ƙuri'a su zaɓi musulmi na gari ko kuma su ƙi in yin su ba zai sa a daina ba. Dan musulmai yau sun ce ba za su yi demokrasi ba za su jefa ƙuri'a ba sai a ce an ba su demokrasi a Najeriya. Shike nan ana nan a jihar Borno a madadin malaka sallah da ake da shi musulmi sai wata rana a kawo wani arna ya ce shi ne zai zama gwamna. A yau dai a madadin Bukar Abba Ibrahim a matsayin musulmi sai a kawo wani arna ya ce shi zai zama a Bauchi da sauran mulali. Illar da za a samu idan arna ke gwamna a Borno ko a Yobe ko a Bauchi da illar da ake samu yanzu in kana ganin akwai wata illa a lokacin da waɗannan suke mulki wacce ce za ta fi tsanani da ta yanzu da wacce za a samu in arna ne ke shugabanci. Kudu ya samu yin arna ne domin lokacin abata duk nan gudun kowa ya ga haushin yadda abata ya gudanar da mulkinsa ga zalunci ga menene lokacin zaman babangida ma haka. Amma da Obasanjo ya zo ɓarnar da ya ta dame na yadda babangida da yadda abata ya gaba ɗaya cutar da aka yi wa musulunci don mafi karancin abu a ce yanzu ana cikin azumi ana zaɓen sarauniyar kyau a Najeriya. In musulmi ne zai wanda rashin mutunci yanzu an kare mutunci mu musulmi da aka yi haka wata mai alfarma a ce a cikinsu za a yi wannan rashin mutunci. Obasanjo yana hawa mulki ya je gina katin soke a fadar shugaban kasa, in musulmi ne zai je gina soke a fadar shugaban kasa. Ta dukkan waɗannan illolin ne masu garaje da hanzari wajen fatawa ba sa kula kawai sai su faɗa abin da suka da dama. To idan ka ce musulmi kar su yi demokrasi haramun ne kuma bai halatta su shugaba ta kowace hanya ta kowace hanya ko da sunan larura bai halatta ba kawo sai a yi mai a madadinsa. amma kar ka manta abinda za ka kawo abinda zai iya yiwuwa ne ya amfanar, ba magana ce ta baki ba wanda ba ta da waki a ƙasa. Kina zai ce a yi jihadi, wannan magana in ka faɗa ta yanzu sai a ɗauka kai mahaukaci ne, musulman ma ba su fahimci me ya jihadi ba. Kana buƙatar ka karantar da su, kawai kawai sai waɗansu yara ya ruɗu su zo su ɗauki wannan fatawa su ta yi, waɗansu ma suka daina karatu a jami'o'i duk suka watsarwa duk ɗakuku. Duk kaga abin da zai faru a yanzu shine ba za su iya rayuwa ba. Idan suka kyale kansu a wannan halin, wai sun yi hijira ko za su tafi wani ƙauye su je su zauna su kafa wani gari nasu na musulmi su kaɗai darul salami ko darul watiti ma dai su suka sani. To a nan gurin sai ɗan yadda zai je su shine ya je ya sunanta musu wani abu tun da jahilai ne. Tun da cikin hijira haka akwai ‘yan mata, ‘yan matan kuma ba aure suke da shi ba, ga kuma samari ga an yi hijira almuhajirin almuhajirat. Ka san kuma za a yi tsayaki ɗan gurin kyale sai su zauna lafiya ba. To ya kamata su fahimci wannan. Yara ne masu san addini, to amma sai ɗan yake son ya halakar da su. Fatan da muke musu Ubangiji ta Allah ya ganar da su, su ne su.
Sai tambaya ta gaba, wata ƴar uwa tana cewa shin Allah ya zata mallam, wajen gaskiya ne hijabin ɗan mata wanda ba su yi aure ba daban, kuma hijabin manyan mata daban, ita ƴan mata ko ya suka sa su kenan.
A iyakacin sanina babu wani bambanci tsakanin hijabi na mata ko na ‘yan mata ko na zawarawa, duk iri ɗaya ne, ba wani bambanci a tsakanin su da juna.
Sai tambaya ta gaba mai ita tace wajen Allah ga ta malam, ita ce dai ta ɗauki azumi sai yamma ta yi, sai ta ɗauki buta za ta je ta zagaya ta kama ruwa ta zo ta yi alwala, sai ta ga al’adanta ya zo a wannan lokacin da ta fito, sai ka tambaya ta ce an kira sallah ne? Sai aka ce mata eh an kira sallah, amma ita ma bata ji ba a karamar Allah, take ta yawa wannan azumin nan.
Mutum ce ta yawa wannan azumin, tunda ba ta da tabbas ɗin wannan lokacin da ya fara zuwa. Ta iya yiwuwa ya zo tun kafin lokacin, ba ta lura ba ne sai wannan lokacin. To tunda ba ta lura ba sai wannan lokacin, mutum ce ta yawa guda ɗaya.
Sai tambaya ta ƙarshe a karamar Allah, a wata ƴarwa tana cewa rashin azumin nafila ko kuma sallar nafila idan mace tana yi idan mijinta ya kira ta saboda aure in ta ki ta yi laifi?
Eh, ta yi laifi mana.
Ko sai sanarwa akwai kasa ɗin Malam Jafar wanda aka yi a Kano na kitabun tauhid, kuma aka kai shi Saudiya aka je aka ƙara gyara shi gyara sosai. To akwai a waje idan wanda yake so sai yanzu ana iya sayarwa set, ana iya sayarwa da ɗaiɗai da ƙwaya ɗaiɗai. Imanul Rahim, a yau takarda ta farko ko da kafin bara takarda an karanta takarda ta farko, ya kamata an sanar da ku shi ne ta zo ko yau ta zo a jin. Ganin mutanen suka zo wa'azin har da kamata ta rubuta cewa wajen gaskiya ne hijabin mata ƴan mata daban hijabin matan aure daban, sai kamata ta rubuta wannan. Sai ganin karanta jiya kar kowa ta sake samu na sai malam ko a karanta mun daga da ba ba ga to da mun ci ko ci mun ne sai duk mun ta ci ina ba ta za a gyara. To takarda ta farko ita dai mai danda madama ta ce sun Allah ya gata malam, yawancin malamai suna bayani cewa murya waɗansu suna cewa muryan mata muryan mace haramun ne kwata kwata kasta yi azumi kasta yi wa'azi kar ma a ji muryarsa. Waɗansu kuma suna cewa a'a muryan mata kashi biyu ne, akwai wadda ya kamata ta yi magana da mutum haka na maza maza magana kawai normal, akwai kuma masu sautata murya. To muryi a kasa kasa shigo a kan makalla da Allah a kan mana a kan ware mana kuma a yi mana tarbiyyar muryar da ya kamata mata
ba gaskiya bane ba cewa muryar mace al'aurar wannan ba gaskiya bane ba, domin hadan hakan ya saba wa Qur'ani ya kuma saba hadisan manzon Allah. A cikin Al-Qur'ani Allah ya ce da mata wa qulna qawlan ma'rufa, ku faɗi magana wadda ta dace da daidai a shari'ance, tunda an yadda su yi magana da nassin Al-Qur'ani wannan ya nuna magana su ba al'aura ba, domin da al'aura ce da sai a ce kar su yi magana. kuma akan abin da yake matan annabi Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan katanga ko ta bayan labule, aka ce da sahabbai sai su zo gidan manzon Allah sai su ce assalamu alaikum, sai matan annabi su ce wa alaikum assalam, sai su tambaya an gama abinci mu shigo mu ɗauki namu, a'a ba a gama muku, yi hakuri sai nan da minti kaza ko nan da lokaci kaza. Allah ya ba da izini a yi haka tsakanin sahabban annabi da matan annabi, shi ne wanda wannan aya ta cikin suratul ahzab take yin magana. In ko da a ce maganar su al'aura ce, da sai a ce ba za su yi magana ba, sai dai ko su rubuta su yi tambayar su kuma su rubuto an kaɗa, ko kuma su tura yaro ya je ya ji, sannan kuma yaron ya zo faɗa musu. Amma yaro ne ya halatta yaro ya ga al'auran mace kam, inda muka ɗauka muryar mace al'aura ce, da haka masu faɗin wannan maganar ruɗin ƙwaƙwalwa ne kawai, don ba haka ba su ma ba za su iya gaskata amin ba, don zai je magana da mahaifiyarsa, tunda ko muryar mace al'aura ce yanzu ya saurari al'auran mahaifiyarsa, ya halatta mutum ya ga al'auran mahaifiyarsa, zai magana da surukarsa, zai magana da ƴarsa, zai magana da ƙannarsa, duk da halatta ga al'auran waɗannan ba, ashe ba magana ce ta gaskiya ba. Amma abinda aka hana mata su yi shi ne magana wadda take ta kissa don jan hankalin namiji, to wannan Allah ya hana. Allah ce fala tasba'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad, kada mata su rinka sassauta muryarsu suna wasa da muryarsu su siranta muryarsu don wani ya tsadayi da muryarsu, wannan haramun ne mace ta yi wannan, wannan shi ne abin da aka hana su. Amma ba a hana mace ta yi wa'azi ta faɗakar da mata 'yan uwanta ba, yadda mata ke wa'azi mata suna wa'azi, yadda mata ke umarni da kyakkyawan aiki haka maza ma za su, dan aya ɗaya ta kawo su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mummune maza da mummune mata sashin su 'yan uwan juna ne, dan haka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, suna umarni da kyakkyawan aiki suna kuma hani daga mummunan aiki, dan Allah ya sunfanta maza da mata akan haka. Da haka Ummu Aisha take karantarwa, a cikin matan da take karantar har akwai maza daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda almajirai ne na Ummu Aisha da take karantar da su. Da haka wannan kuskure ne, wani ya zo ce ba za a ji muryar mace, muryar mace haramun ne, wannan kuskure ne. Amma mace ta siranta muryarta ta gaggyara muryarta don ta ja hankalin namiji, wannan wanda yake shi ne haramun. Qawlan wahidan, ina jin wannan yana daga cikin abin da muka yi ta fama a Kano, saboda ni da wani malamin malam Abdulhamid duk matan mu suna faɗakar da mata 'yan uwansu, har ma suna yin tafsiri da azumi, sai ja mana abin rigima cewa wai yanzu mace kuma hadda tafsiri ko mace hadda wa'azi ko mace hadda umarni da kyawun aiki ko wani daga mummuna, to wannan kuma duk jahilci ne. Mata ta tana karantarwa tana yin wa'azi, wata ma daga cikinsu tana yin program a talabijin na addinin musulunci, kuma duk wanda yake haramun ne sai ya zo kamo hujjoji ta yanga ne, in ya zo sun gani da hujjoji sun ce da yawan ka ta ƙare, in ko ba hujja ba cikin nan duk malamai da suke tafi mutum suke hujja za su kawo, ba su mutu za su ba cewa mu nagada ba iyaye da kakanni, wannan wani abu ne daban. Amma me hujja da hujja ake magana ga da yawan jama'a ba, ko ba ta
sai tambaya ta gaba ne, idan kana son shi Allah ga da manzon Allah malam jama'ar a kai ne kai mu da shawara a kace wani kici ne ya faru a cikin family namu. Yake rikicin kwanci ne, muna da yayanmu yake son ya auri wata kirista, muka ce yake mata ta musulunta, to halin da ake ciki dai ba ta musulunta ba har ya aure ta, kuma ba tare da son ranmu ba, bayan haka kuma yana ɗaukanta da mota ya kai ta har kirki, to shi ne muka ce mu za mu je domin rigima ko ta musulunta ko kuma ta fita daga gida. To shi ne aka ce a'a aka wata aka wuce ta ne zo in tambayi malam shin idan muka yi wannan rigima shi kuma yake hujjaji wai ai Allah ya halatta miki ya aure ka tun da ita aka fita. To shin idan muka yi muka rigima a karan masalla daidai ne ko kuma kawai mu yi wasu da shi da zurfi don ta ce wasu da shi a
cikin maganar cewa musulmi namiji ya auri mace kirista ko mace bayahudiya, nassin Qur'ani ya tabbatar cikin suratul Ma'ida, wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, wannan nassi shine ya tabbatar da halaccin haka. To amma abinda nassi ke magana halacci ba a ce ba ya kai matsayin mustahabbi ballantana har mutum ya je sai ya fara wuto inda kirista take dan ya aure ta. Kuma babban abin da ake so mutum ya kula da shi yiwuwar musuluntarka da kuma shi alaƙar su da ita, ya fahimci cewa ita ce ta fi son ki ba shi ne ya fi son ki ba. Domin cikin ma'aurata guda biyu duk wanda ya fi son ɗan uwansa to ɗayan zai iya sarrafa shi. Idan har mace ta fi son ka sama da yadda kake son ta to za ka iya sarrafa ta. Idan kuma miji ya fi son ka sama da yadda kake son ta to kuma za ki tare shi duk inda ke da dama. To idan shi ne ya fi son ta kada akwai haɗari a ciki. Dan ba zai yi masa intari wani abin da su suke na lakar kataskan addini ballantana ya yi kokarin musuluntar da ita ba kuma zai yi hana ta waɗansu abubuwa ba. To abin da zai faru a irin wannan watan wata rana shi ne idan suka haifi 'ya'ya ƙarshen ka ta fi shi saitara a kan 'ya'yan. Idan ta fi shi saitara a kan 'ya'yan kuma ka ga lamari ya lalace za su iya zama kiristoci kenan. Musamman kuma a yanayin zama irin namu na ƙasarmu ko a zo sun haihu sun ya mutu ta sace ya'yan ta yi gudu sai ta kai ta koma cikin danginta ta ga da su zama kiristoci kenan. A irin wannan yanayi sai ku kokarin wayar da kansu ta irin waɗannan hanyoyin. Idan har ya ƙi ina ganin dan kun yanke alaƙa da shi ba ku yi laifi ba. Dan gaskiya akwai ɓarna a cikin wannan misalin yau. Da yawa daga cikin waɗanda suke waɗannan auren ba tare da sun lura da yiwuwar ita matar ta musulunta ba akan samu ɓarna daga baya. Ko su yi aure ɗin bayan sun haihu sun rabu kuma matar ta gudu da 'ya'yan. Ko kuma su rinka zuwa kurkuku da su ko ta koya musu ababe na kiristanci cikin mijin ba bai sani ba. Don haka ya faru ga mutane. Saboda haka ya kamata dai a shiga taitai.
Sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya gata malam game da maganar da malam ya yi jiya kare mu a kan masallah ta kawo wasu ko da yawa amma idan malam ya amsa ɗaya to shi kenan ta wada sai dan ɗaya ne zan karanta. Dan uwa tana cewa shin Allah ya gata malam to idan mace misali tana da ciki da ta haihu an ce za a ba da kuɗin tayarwa sai aka ki ba da kuɗin tayarwa sai ita ta ɗauko abin da ta haifa ɗin da ta kai wa abin da ba za ta biya kuɗin tayarwa da kuma ta biya biya kuɗin jarawa a yau shin hakan da ta yi aka matsala zai ta yi laifi.
Ba ta yi laifi ba ba wa yi laifi inda ƙa'ida shi ne ya kamata ya biya kuɗin tayarwa in ta ce ita ba za ta yi ba kyauta. In ta ba shi take zai kori na kuɗin tayarwa ba ta yi laifi ba ta ƙa'idar musulmi.
To akar matsala bayanin da biyu kuma zai ce wai idan kuma mace ta haihu da ta haihu da ta haihu ta mu ta ɗauka ta kai ba tare da zamu mutumin jayarwa ba sai ta ɗauka ta kai ta ce ita auren da za ta yi inda kuma Allah za ta yi aure na mu ta Allah Allah take ta haihu ko ta kin ci kuma auren ta take so ta yi sai ta ɗauka kan ta ta kai wa uban ta ce ita za ta yi aure kuma ba ta so ta tafi da an gidan wajen hakan ma ta yi laifi ko dole ta tsaya ta
ba ta yi laifi ba ƙarƙashin shari'a yayin ci mata kuma wani wadanda suke wannan ɓacin rai ta ji zafin kashi ɗin mutum ne sai ta ga cewa abin da za ta yi tarama shi ne ta ba ta ɗanka a yi ƙyanci ta zo daga gidansu ƙyanci da mulan mai kuma kai kuma za ka ɗora mutum da kwan ɗaya ta tafi da shi yawanci haka suke lura a ƙarƙashin shari'a don ta haka ba ta saba wani nasu da shari'a ba domin da ƙa'ida dama ita ce kashin kanka ta riƙe ba sai ta ce ba zan riƙe ba ta tare da haƙƙin ta ke kuma ko da lokacin da aka ce ta rike ta manzon Allah cewa an ce a haƙƙo bihi ma lan kai ke ji ka tantance ke ke mata tarbiyya aure wanda zaran kin tsaji an aure to ka je kuma da mun sai ta nuna ta mutun ya yi da shi to wannan wani abu ne daban ta iya zuwa amma dai da tarin ka tafi yin aure da ma ka yana koma ne wajen mahaifi kamar yadda mun karanta tun jin sai nabi
akan Allah sai da yana sai bayani na karshe suka ce to idan kuma tana son ƴaƴanta sai kuma aka ci ba ta kuɗin tayarwa ko kuma kuɗin lura da ƴaƴan ko kuma kuɗin asibiti da sauransu to ita kuma aka ce inda zaki har inda zaki kamfanin wanda ke kawo ƴaƴan ita kuma ta zama za ta ba ta ba da ƴaƴan ba to menene ya kamata ta yi na wajen hukunci a kan
mutum. Ita ne kofi ya a kofi kofin musulunci zuwa kofi ba wai rufin mutunci ba ne ba don a daidaita ne don kofi suke daidaita al'amura a nan mun yi maganar kotu a matsayin ta na kotun musulunci ba tare da lura da waye alƙalin ba kila a iya samun kuskure a waɗansu kotuna amma dai abin da yake daidai a irin wannan galibin rigingimu na ma'aurata guda biyu ko akan aure din ko akan yaya ko akan abin da yake gudabe an fito a wurin rike akwai saboda namiji da'iman yana amfani da power sa wajen turka sa yaya wajen jalin ta take su take to amfani kenan dan kotu ta bada kariya yaka ake zuwa ko anan gure idan ka kasance yaya guda biyu guda uku suna wurin mace dan saboda shari'a ta ba ta dama ta rike udane yake da nauyin kansu kansu suturarsu sabulun yanki sabulun wanka wurin kwanansu duk nauyin a kan kai idan ya ƙi ubangiji ta Allah zai kama su da wannan ranar tashin kiyama manzon Allah kuma ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqu ya ismu sun kayan laifi ya tozalta wanda yake dole ne ya tsayar da shi dole ne ka tsayar da ɗanka dole ne ka tsayar da ɗanka sai ka kyale su a hannun matar bayan gashi na farko ka sake su suna jin zafin saki gashi na biyu kuma ka bar su da wani yara sutura abinci magani kuɗin makaranta ai ba zalunci da yake wannan duk da wannan ya tabbatar zalunci ke kuma wallahi sai Allah ya masa hukuma akan haka ranar tashin kiyama wani kuma tun daga gidan duniya sai kaga Allah ya jarrabe shi da wani abu dan arama masa ko dan arama ɗaya dan za ka wahala ne ita da kanta ita mace ko da wani lokaci ana son ta zanto karkashin wakilcin da namiji kamar yadda na faɗa tun jiya ko da zanto karkashin mahaifinta yana kula da ita in ba mahaifi waye a madadinsa wani mahaifi ko ƙaninta ko wanta ko ba waye har ta zo lokacin da zan zo karkashin ɗanta na cikinta bayan kamun yin ta sun fuskin tana karkashin ɗanta dole ku kula da ita daga iyaye sai miji sai ɗa haka ake bukata musulunci ya yi kewaye ɗa mace ne daga ta idan ita ta yi wani rashin kirki ta yi maka wani rashin mutunci don akwai wato ma'aurata iri iri ne akwai wanda idan ba ta su sai masa rashin kirki to har 'ya'yanta sun shiga uku sai ya yi maka uku ba ta laifin kuma laifin kuma akwai kuma wanda in miji ya yi maka ba daidai ba to a gabansa za a rinka kundumawa ɗan ajar kaga da kai ake kawai dabara ka a rantsake shi a dake shi wajen ka ga hauki kai ne kai mata laifi amma suna hutuwa a kan ɗan dan ka ga hauki akwai matan da suke gidahuman mata irin waɗanda shi yaron mai laifinsa Allah ce la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi ba ta halatta a murjina wa mace saboda ɗanta a yi amfani da ta haihu a murjina mata a yi wa ɗan azaba don ita kaji ba daya a kyale ɗan ba shi ba sha ba sutura ba karatu ba sabulun wanki ba abin nan wai don ita kaji hauki Allah ce bai halatta ba wala mauludun lahu biwaladi haka ba ki halatta a murguna wa uba saboda ɗanka ke mace ki murguna wa ɗa kawai don uban ya ga hauki shi ne ya miki laifi in wani abu ne ki ɗauki na laifi amma sai ki samu ɗan ki yi ɗan azaba su da uban ya fito bai an kira ba sai an kwaɗa wa yaron bari don yi ga hauki ya zama ko a zage kai don ka za ka zaɗin ka duk da uban ake waye kawai ake masa amma dai ba wai ɗan ake yawa ba to wannan kuma ya zama jahilci da wauta da rashin sanin ya kamata ɗakan ɗanki ne yana da haƙƙi a kanki kai ma uba ɗa ɗanki ne yana da haƙƙi a kanka don uwarsa ta yi laifi ba kike nuna ki kuma ka huce a kanka ba kai ma don uba ya yi laifi ba kike nuna ki huce a kanka ba wannan dukkan kurakurai ne da ya kamata a ce mun ne kanki.
Sai tambaya ta gaba game da boka a kan masallaci yar uwa tana cewa in Allah ya ga malam muna da makociya bokan ne a kan masallaci to sai ya zanto ina ɗan janta a jiki saboda haƙƙin maƙotaka to a rannan sai take min wani ta fatana ta amulu da aljani ne sun Allah ya gasa malam ya kamata in canja mata fuska in juya mata baya kuma yanke haƙƙin maƙotaka tsakanin mu ko kuma dan ɗan lallaka ta kanta kan dai saboda haƙƙin maƙotaka.
A zan ki ci gaba da yin mu'amala da ita kina mata wa'azi ki tambaye ta wace irin mu'amala take da aljani haka ba ki labari sai ki faɗa mata inda kuskure yake da laifin da ɓarnar in ma za ki iya mata wa'azi ki mata in ba za ki iya mata ba ki nemi wani kasar da aka yi wa'azi ki ba ta tafi kar ki yanke da ita za ki kokarin ta su yini in kun yi dukkan abin da ya kamata ki na hikimomi da kyautatawa da ihsani da zance mai daɗi wani lokacin ma da kyauta duk ba ta tafi ba to sai ki yanke dan ita yankewa mataki ne na ƙarshe bayan an da dukkan waɗansu dabaru ɗan adam bai shiryu ba bai kunshi ba to shi ne sai a yanke duki wani sai an yanke sannan zai shiryu.
sai tambaya ta gaba a kakate da jikarsa a kan wakanna ta ce Allah ya zafi mana ni ne dana ya haihu na ɗauki jika na ina tare da shi sai rannan wata mamba na nan sai kan nawa ya zo ya ɗauka kanki to shi ke nan sai na yi jiki da shi to a kan wakanna wannan yaya suke da na yi da shi ɗin daidai ne ko kuma shi ne ya ɗauka ɗin daidai ne ko kuma ya abin
a ba dan ki bane kirawo su dai mun ji kirawo su ce me yasa ka dauke wani ki ce me yasa ka dauke wani sai miki bayani wani lokacin iyaye da dama ba su so ƴaƴan su su girma a hannun kakanni dan kakanni suna shiga ga yaro ba a yi masa fada to sai ya tafi ya lalace ba za a iya tsawatar masa ba za a iya tafi ya abin da ya dace ko ya abin da bai dace ba akwai irin wannan akwai kuma wani lokaci waɗansu daga cikin kakanni din ba sa gane muhimmancin zuwa yaro makaranta duk ƙaryar da zai yi ba zai je makaranta ba sai ya yi kuma ɗaure masa gindi in ba an ce za a wa yaron faɗa su ji haushi ba irin wannan yanayi duk masu da suke irin wannan bai kamata a bar masa yaro ba to sai dai fi a nan wurin abin da ya ɗan shi ne kamata ya wayar masa da kai ta fahimci me yasa a ɗauke yaron ya yi masa bayani ya yi dai abin da ta kawo masa in za ta fahimci bayani ya yi masa bayani in ba za ta fahimci bayani ba ya halatta ya masa wayo har ya ɗauke ɗan ya yi masa wayo ya ɗauke ɗan ta wata hanya da gani sai da zan tafi zai tsaki in ko za ta fahimci bayani sai so ake yi masa bayani to amma yanzu sai ya kamata ki yi haƙuri kar ki yi fushi sai ki kirawo su ki me yasa ka ɗauke wani ko faɗa min ba kai ba yanzu wannan ya dace kenan mutum ya mu'amala kuma har yasa irin wannan yanayi dole zai fita kuskuren ka to a gaskiya bai tafi bai ce ka ba amma abu ka ba ya sa ko ki sa ba in kin jera ba gaskiya shi kenan in kin zuba ya da gaskiya shi kenan wani kuma kila uwar ce ba ta son ta rabu da yaron kuma uwar tana tasiri akan nan akan uban kai saboda haka in zo gida ta ɗaure mata fuska hankalin ka ba zai kwanta ba zai sami ta daidai ba sai ya ji ya kawo ɗan na a kuwa ɗansu matan da suke haka wato mata suna da abin mamaki kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace ban taɓa ganin mai ƙarancin tunani ba tare da ƙarancin tunanin ka ta gagari mai babban tunani irin yanzu sai ya ganta shekarun ta ba yawa ba kila ma bata yi karatu ba amma ga wani babban mutum mai karatu mai takardace ba shahararre gobeggen ɗan siyasa ko wani abin nan amma yana jin tsoron ba ta fi kamar da yake jin tsoron Allah haka wasan kuma tun su wasu ɗan ƙananan ke ta nuna haka a cikin gida kawai sai da mutum ya nemi tsari da irin su ban ce wasu su duka waɗansu nima na ce waɗansu amma akwai salihai sakiyai bayan Allah masu ibada masu ƙa'a wannan duk sun suka fi yawa a cikin su insha Allah ta'ala
to a kan makalla game da wannan zanzan shin matar da aka ce dan ta din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita ce a haƙu da ta rike dan ta din nan idan uban din ya lura in bare nan din da ake ko kuma gidan su ko kuma a'a gurin da din zai yi rayu babu tarbiya ba ta ka za a rasa karatu ko kuma tarbiya ko kuma ai asaran aqida shin an ba ki ne ne ne
ore da ku ibn ulayyi yayi bayani mai kyau yake cewa aslan hukunci da yake na asali shi ne uwa ta fi cancanta ta riƙe ɗa sai in za ta yi aure ya koma wajen uba sai in ba uba ya koma ya mako ba ta da natsuwa sai a kwafe saboda rashin natsuwarta ina ba ta an fahimta idan an bar mata ɗan ɗan zai lalace a wurinta idan an bar mata ƴar ƴar za ta lalace a wurinta ita kanta ma ba ta tunka kanta ba da sanar sun tsauri wannan ba za a bar mata ɗan akwai lokacin da uba fi kanta zai zanto in an bar masa kan zai lalace a wurinsa da shi kanka wani kyau da kanka ballon dana ke tsawani don haka bayan musulunci ya bai wa mutum damar ya yi kaza to kuma sai a lura cewa kin yana da waɗansu halaye da sa iya kwace wannan damar ko ba wa da wannan halaye da su kwace wannan damar in yana da mummunan hali uwa tana da mummunan hali balla ga zaki da san abin cikewa ba san mutuncin kanta ba balla ga zaki san mutuncin ba ba su damar tarbiyya ba ba su sai da ake tarbiyya ba ba su sai da za ta reni yawon ya zau mutum na gari ba to wannan ba za a bar masa kaza akwai mata da Allah ke ba su baiwa ta reno ka ga yadda suke rike da ko namiji ba zai iya rikewa ba wajen tarbiyya ka ga yaro cikin tsafta ko da lokaci ka ga yaro da kokarin makaranta da ya dawo daga makaranta ina za ki komai tana tsarawa yaro waɗansu ba nan ban sha'awa ga waɗansu kuma san babu ruwansu wannan baya cikin kan ko irin waɗannan waɗanda ƴan ba ruwan mu ba a bar musu yaro a wurin ko da sun tantance a ba su sai to ai saboda suna da mummunan hali ba za a ba su ko saboda suna da sakaci ba za a ba su
sai tambaya ta ga wani ita tana cewa wai shin Allah ya gata malam shin mata suna zuwa jihadi ne su ma kamar yadda aka kira maza su je jihadi kuma su je jihadi in dai har yana da su je in zo mai aiki ne kamar
ilin wannan tambayar ce umma na aisha ta tambaye manzon Allah hal ala nisa'i jihad manzon Allah ce alaihin na jihadin la qitala fihi alhajj wal umra yace akwai jihadi akan mata sai dai jihadin su ba fada jihadin su shine aikin hajj da umra su mata ba a dora musu nauyin su dauki mukami don su tare gari ba a ba a dora musu wannan ba wannan akan maza yake sannan kuma a tsohon su yaƙe yaƙe da manzan Allah ya fita an fita da mata to amma ba wai an fita da su bane don su ɗauki makami su yi sana an fita da su ne don su yi waɗansu ayyukan da maza za su da lokacin yin su ana cikin faɗa wanda ya ji rauni su kula da shi dafa abinci ga sojojin yaƙi ɗin don da zai yi sojojin yaƙi ɗin su yi da fatan sa abinci ba wannan an yi haka a tarihin musulunci akwai yafarkin da an je da mata don su yi wannan aiki amma ba don su ɗauki makami su kuma su fita cikin filin faɗa da shi babu wannan to amma idan an kawo wa garin musulmi hari na gaba ɗaya ta yadda adadin musulmi ɗin ba zai iya kare garin ba har sai mata sun shiga to wannan wani abu ne wanda larura ta samar da shi waɗanda suke da ƙarfin hali cikin mata idan suka shiga don su kare martabar musulunci su ko ba su yi laifi ba amma a ce wajibi ne a kan su shine ba a wajen samu su ba amma in sun je sun yi kuma ba faɗo suke wa Allah ba don ko da waɗansu rigingimu da aka yi awa nan cikin Najeriya a waɗansu garuruka tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba da kuma wasan kasanni na duniya akwai inda mata sun shiga kuma sun yi jarumta sama da waɗansu maza ɗin a waɗansu wurare hatta a Kaduna ba an samu irin waɗannan wanda mata suka shiga cikin wata rigimar da wani wurin ma namiji ba zai iya shiga ba duk ya faru kuma galibin su ma ya kasance yara ne masu ƙaramin shekaru 19 waɗansu ma yan shekaru 19 wata ma'aikin jiɓa ta cewa an kai ta asibiti an yi mata tsinki ana mata ƙarin ruwa ta zare abin da kan ta ɗauke ta ta buri da an ke ta rinja ta ba wata ma'aikin jiɓa ta cewa an kai ta asibiti an yi mata ana mata ƙarin ruwa